أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. يومنا ترك وتر رمضان وجر رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو إلى تليه قد أربع دبير wanda ya daidai da 19 ga watan uku miladiyya 2024. Allah tabaraka wataala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa. Da ne ba a manta ba, har yanzu muna cikin wannan sura, suratul zumar, wanda bayani ya gabata a kai cewa wato babban abin da take karantarwa shine tana karantar da tauhidi, wanda da shi ne mutum zai samu imani da taqwa, wanda su kadai ne kuma wanda mutum zai rike ya je lahira. Allah ya kare shi daga shiga wuta. Muna roƙon Allah tabaraka wataala ya kare mu daga shiga wuta nan tsarkin sunayensa. Za mu dora daga inda muka tsaya jiya. Yau za mu tashi aya ta 32. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Waɗannan su ne ayoyi kamar yadda kuka ji. Kun san dai jiya an yi magana a kan cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya buga mana misali a cikin wannan Alƙur'ani saboda masu tunani su yi tunani. Kuma Ƙur'anin nan da Larabci yake yana magana tangaram bayani ne wanda ya fito a fili, aka kwatanta mana misalin mutane guda biyu. Wannan yana da iyayen gida guda hudu, waɗanda iyayen gidan nan babu mai ɗaga ƙafa a cikinsu, kuma babu mai tausayi, ba mai ɗaga ƙafa, kowa minti ɗaya minti biyar shi baya ɗaga ƙafa. Da kuma wanda aka ce shi kuma na mutum ɗaya ne, kuma mutumin nan mai mutunci mai kirki, wanda in ya ɗan yi masa aiki lokaci kaɗan ya ce kai ma yanzu je ka je ka huta, aka ce a kwatanta su zama mutane iri ɗaya, da wannan mai iyayen gida da yawa da wannan wanda yake da mai gida guda ɗaya a kwatanta su. Sai aka ce kwatankwacin wannan shi ne misalin wanda yake bautan wani Allah, to yana bautan waɗanda wahala kawai zai sha a banza, kullum wahala suke da ita, su ba shi wahala ta nan, su ba shi wahala ta nan, su ba shi wahala ta nan, domin kowa kawai aikin banza ne, shi bai amfana ba, shi ma bai amfana da komai ba. Shi ko wannan shi ne kwatankwacin kafiri wanda ya bi wani Allah. Shi ko kwatankwacin mumini yana bautan abun bauta guda ɗaya, shi ne yana bautan Allah tabaraka wa ta'ala, kullum sai dai yana cikin alkhairi, yana cikin jin daɗi, yana cikin walwala, yana cikin annashuwa. Wannan shine kwatankwacin mumini. Shin waɗannan mutane za su zama iri ɗaya? Aka ce ba zai yiwu ba. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu misali. Sannan kuma waɗanda annabi yake masu gargaɗi, yana cewa su bi Allah, ba wani abu yake nema daga wurinsu ba. Annabawa dukansu sunansu shine, idan suna karantarwa za su ce la as'alukum alaihi ajran, ba neman wani abu nake nema wurinku ku biya ba, in ajari ya illa ala Allah, sakamako na kawai yana wurin Allah. Babu wani annabi da ya zo ya zama kallun ala ayi shaksin, babu wani annabi da ya zo ya zama nauyi akan wani mutum, babu shi. Duk cikin annabawa Allah bai masu abin da zai sa a ce a ƙarƙashin wani suke neman wani abu ba, in ba wurin shi ba tabaraka wa ta'ala. Babu wani annabi, dama dai haslan ma awwalan ba zuwa suka yi don su gina duniya ba, naka ba zuwa suka yi su yi ba. Ko annabi Suleiman da Allah ya ba shi matsayi, ya ba babansa, ba wurin wani suka nema ba, wurin Allah tabaraka wa ta'ala suka nema. Shi ya ba su wannan matsayi, kuma don ya nuna yana da iko ya ba da abin da bai ba kowa ba ga annabawansa, don a nuna cewa komai a hannunsa yake. Kuma duk yadda ya ba su nan, sai da ya su ma ya fahimtar da su. Kwanaki ina jin wani dattijon malami ya yi magana, mai tasiri. Na faɗi maganan nan, magana ce mai shigan abin nan. Ya ce ku kalli annabi Suleiman yadda Allah ya ba shi mulki, ya ba shi duniya, ya ba gidansu komi, amma duk da haka har ya roƙa ya ce Allah kada ka ba wani mulki irin namu, wannan abu da ka ba mu kakka ba kowa irin shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da aka aiko shi da Allah ya ba shi wasu mu'jizoji nashi, yana yi yana taka tsantsan. Wata rana da ya kama shedan ya ce in ba dan kada in ƙaryata addu'a dan uwana annabi Suleiman ba, da na rike shedan din nan gobe, kun gan shi kowa da safe ya gan shi da safe. Amma na sake shi ne saboda annabi Suleiman ya roƙi Allah cewa kada Allah ya ba kowa mulki irin nashi, to kada wani ya nuna yana da wannan mulki. Sai malamin nan yake cewa yana karanta wani littafi, ya ce annabi Suleiman wata rana saboda Allah ya nuna mashi duk abin da aka ba shi nan, dan gutsuran masa aka yi, dan san mai ne. Sai ya ce Allah ka bani dama ni ma in yi alheri, in ciyar da wasu daga cikin bayinka, in ɗauki ɗawainiyarsu. Ya ce ba za ka iya ba annabi Suleiman, ba za ka iya ba, aiki na sai ni. Ya ce a Allah ka ba mu dama mu gwada. Ya ce to in ka shirya na ba ka dama, amma in kai shiri ka shirya sosai to ka sanar da ni. Annabi Suleiman ya ce, da malamin nan ya ce annabi Suleiman ya tara dukiya, ya tara abinci, ya tara abinci, ya tara abinci, ya tara iya tarawa shi. Manya-manyan sto-sto aka cika su da abinci. Ya ce to Allah yanzu na shirya a turo in samu lada. Aka ce ka shirya? Ya ce na shirya. Ka shirya sosai? Ya ce ya shirya. Ya ce to annabi Suleiman. Malam sai aka tausado da wata dabba daga ruwa guda ɗaya tal. Aka ce ki je wurin bawa na yau, ya ce zai ciyar da ke abinci, ki je gidan bawa na yau ki ci abinci. Malam dabban nan da ta fito daga ruwa, mutane suka ganta ma sai suka ruga. Dan ba taba gani irinta ba, mata na ruwa da ta fito, mutane suka ruga. Ta taho ko yarab ta nihin da yake. Annabi Suleiman yana magana da su, ya ce ke daga ina? Ta ce Allah ne ya ce yau in zo in ci abinci wurinka. Ya ce bismillah, ta leƙa ta gama abin da ya tara tukunna, sannan ta ga wai ma tukun abincin yaya. Aka kai ta sto na farko, malam Sani, da ta saki harshe kawai, malam sai ta lankwame shi. Saki ɗaya ta saki harshe kawai, sai ta kamar ta zaro harshe yadda maciji ke, da ta yi waras, sai kawai ta warce cikin abin nan ɗin. Ta ce mu je ɗayan. Aka tafi ɗayan, shi ma ta yi sarraf da shi kafin kwabo ta haɗe su duka. Ta ce to ina saura? Ya ce a iyakar tanadin da muka yi kenan. Ta ce ina? Ta ce to ai ba ku yi komai ba. Ai wannan yanzu ni ɗan taɓawa na yi, irin wannan nake ci kullum sau uku a wurin Allah yake ciyar da ni sau uku. Irin wannan ne Allah ke ciyar da ni sau uku kullum. Ya ce to Allah gaskiya ashe ba mu iya? Ya ce a Suleiman, ina gaya ma aiki na sai ni. Jama'a mu gane Allah tabaraka wa ta'ala yana duk inda muke tunani ya wuce nan. Kuma ba a nan aka tauko wani kifi ba, aka yi magana aka ce shi kifin nan kullum rana buhu nawa yake ci na gero? Aka ce an kwankwatanta 80 ko? Buhu 80. Malam Sani, in zai haɗiya abincin shi da zai ishe shi na farko, tashin farko, ka san ko dai ko dabba ai takan zo ta ci sau uku ne. To duk sadda zai yi, zai ci, yakan ci ƙaranci buhu 80. Bai sha ruwa ba kenan, ya ci buhu 80. Saboda haka mu gane Allah ya wuce duk inda ake tunani. To kaga fa annabi Suleiman an bashi mulki. Yanzu malam Sani, in kai ne aka turo da ni, da kai ne aka turo mana ita ina?
sai dai mu tsere. Na? To ina za mu bata? Mi za mu yi mata? Mi za mu ka ji tarin da shi fa Annabi Sulaiman ka kalli farin matsayinsa wanda yana sa aljanu ma su yi mai aiki. Ya sa dabbobi su yi mai aiki. Ga ma wata kissa nan da na gani jiya wani malami yana magana yace in Allah ya so ka samu abu ba fa yadda za a yi za ka samu. Kuma shike mabayinsa hidima yace ya karanta a littafi ko cikin Sheikh Wahid Abdulsalam Bali ya kawo waɗannan irin kisoshin yana cewa cikin littafinsa da yake cewa Al-Mubtakirat yace ya zo bakin rafi ne sai ya ga tururuwa ita ma ta zo bakin rafi amma kuma tana ɗauke da ƙwayar dawa a bakinta sai kuma ta ga kwaɗo shi kuma ya zo bakin rafin ya buɗe baki yana zuwa ya buɗe baki kawai sai ya ga tururuwan nan ta shige cikin bakin kwaɗon nan kwaɗo ya haɗiye ta yayi cikin rafi kuma da ita can bayan an ɗauki lokaci sai ya ga kwaɗon ya ƙara dawowa ya ajiye ta a bakin rafi ya buɗe baki kuma ta fito to Annabi Sulaiman yana magana da su sai ya ce abin mamaki tururuwa ina kallon ki ga yadda aka yi naga kin zo da ƙwayar tsaba kuma sannan kwaɗo ya haɗiye ki yayi ƙasa da ke kuma ya je ya dawo da ke sai ta ce wato akwai wata tsutsa ce a ƙarƙashin teku take makauniya ce ita ba yadda za a yi ta samu abinci sai Allah ya yi amfani da ni da kwaɗo ni in ɗauki shi kwaɗo bai iya tsirowa tudu ya ɗauko ƙwayar dawa ni kuma ina iya zuwa tudu in ɗauko ƙwayar dawa amma ni kuma ban iya ruwa ba ban iya shiga ruwa kuma in kai saboda haka sai aka ce in ɗauko ƙwayar dawa in zo wurin kwaɗo shi kuma ya ɗauke ni daga bakin rafi ya kai ni ƙarƙashin ruwa in kai ma wannan tsutsan nan wannan ƙwayar dawan ta ci abinci shi kuma ya dawo da ni ya ajiye ni inda ya ɗauke ni kuma gane magana yanzu Allah da ya san da wannan a ƙarƙashin teku kai ne da kake yawo akan tudu bai san da kai ba da har zaka kai kuka wurin wani mun karanta nan lokacin da muke karanta adda waddawa yace bayin Allah har mai saba masa ma Allah hidima yake mashi ballantana kuma kai da ka bar saban ka dawo ka bi shi kana roƙon shi mai saba masa ma yace akwai wani mashayi wata rana ya je ya shawo giya ya bugu ya zo bakin rafi ya kwanta sai maciji ya taho shi kuma ya zo ya kashe shi shi kuma Allah bai so ya kashe shi ba saboda wataƙila yana da ƙofar tuba a buɗe da macijin nan ya nannaɗe shi shikenan shi ma irin wannan sai aka ga kwaɗo ya zo bakin rafi kuma kwaɗo ba sa shiri fa da kunama amma sai ga kunama yau kwaɗo ya zo bakin rafi ya ɗauke ta a bakin rafi yana ta gudu da ita a kan ruwa yana ta gudu da ita ya kai ta bakin rafin nan gaɓa inda wannan ke bacci ita kuma ta je ta yi aiki abinda ake so ta je ta ɗani macijin nan shi kuma dan maciji shi kuma bai son cizon kunama da ta ci zai da ya mutu shi kuma bai son ta ta je ta ɗana mai ya saki abin nan ba ta sakai ya warware ya saki wannan ɗin ya tashi shi kuma ya tashi yana ta dube-dube aka nuna masa cewa yanzu Kadiba ka yi saɓo ma amma Allah ne ya sa wannan ga abin da ya fashe da kuka ya yi ta kuka ya ce Allah na tuba Allah na tuba yanzu ina mai saɓa ma kai man wannan hidiman yaya kuma da ban saɓa ma ba ka kalli wannan duka gashi na a fili ya so shi ne abun ban mamaki raya jayyida to yaya ga mun bin Allah don haka Allah tabaraka wa ta'ala shi ne yake jin kukan abin da yake ƙarƙashin ƙasa shi ya ji kukan zunnun lokacin da yake ƙarƙashin teku a cikin duhu kuma sannan ya ji shi daga saman bakwai shi yasa waɗanda suke da imani ummul mu'minina idan ta tashi tana neman wani abu sai ya man yujibul muttarra idza da'ahu ya wanda yake ansa ma mai matsatsi wanda ya shiga kunci duk lokacin da ya kira shi sai ta tuno da lokacin ta ce Allah da iko yake Kadiba zunnun yana ƙarƙashin teku a cikin cikin kifi a ƙarƙashin ruwa amma da yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin nan take Allah ya ji shi daga saman bakwai gaba da saman bakwai ma to wanda aka ansa ma ƙarƙashin teku kuma aka ji kai tsaye daga saman bakwai kai da kake kan doron ƙasa kuma shi a lokacin ana cewa ma yayi ba daidai bane saboda ya fita ba da izini ba to amma yaya kai kuma da ka zo na masallaci kayi sallah ne ka gama ka tsaya ka roki Allah to amma fa mutane sun ki ai ta fama da mutane a gaya ma mutane ga hanyar da za a bi ka je wajen kofar da ka kwankwasa kai wallahi wani lokaci ma in ka taho kafin ka kwankwasa kofar zaka tare da ita an bude ma jira ake kawai ka shigo amma kai da ka shigo sai ka juya baya aka kira ka aka ce shigo ga kofar nan a bude kace ba ta nan zaka bi ba daga nan ko sai wahala to haka waɗannan sune abun nan din su naka mu daure mu gane irin waɗannan abubuwa suna da gaya to ahammiya ko mutun ya san yanda za a yi bin Allah shine mafita idan mutun ya bi Allah tabaraka wa ta'ala ya gama samun hanya saboda haka aka nuna mana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana kiran mutane sun gaji da kiran saboda ana gaya musu ga suka ce to ai kai fa ku yi hakuri kawai zai mutu nan da nan zai mutu ya kyale mu aka ce ina shine wani hayya ba mu baiti yake cewa duk wanda ya ce ma zai mutu kada ka damu kace ba shine ya fara sanar da kai ka san zaka mutu ba an sanar da kai tun jiya tun tunida ma an gaya ma wanda yafi kowa cikin halitta daraja shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye Allah ya sanar da shi yace innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai mai mutuwa ne su ma kuma za su mutu har Allah ya gaya ma wanda yafi so cewa shi mai mutuwa ne kai kuma dan wanda ya ki kuma ya gaya ma sai ni kafin wani ya sanar da kai zaka mutu kafi shi sanin cewa zaka mutu shekara dubu da wani abu annabi ya sanar da cewa kowa ma zai mutu haka dan wani ya ƙara sanar da kai ya ce zaka mutu to sai me ko ya ce ma zaka ko cewa ya zai kashe ka dan me zaka ji tsoron shi bai isa ya kashe ka ba in kwanan ka bai kare ba kuma in yayi sanadi ko zungurin ka yayi da yatsa sai ka mutu shine dalilin mutuwan ka ranar lahira kuma sai an damƙa ma shi ka je can ka jira shi yazo sai an damƙa ma shi ka rike shi ka tafi da shi gaban Allah ka ce gashi nan a tambaye shi lima qatalani saboda me ya kashe ni to me matsala naga kada wani ya sa ya ma barazana waye ga ma waye cewa kakka bi Allah waye dan wani abu in kuma yace shi ke ciyar da kai ko kishe shi ke shayar da kai shi yasa saboda haka zaka ba Allah ko shi ke goye da kai ka gantsara mai cizo tun yanzu ya yadda kai ka gani in baka ci gaba da rayuwa ba maman ka da ta san ba zaka rayu ba da har yanzu kana shan mama amma da ta san zaka rayu da ka kai shekara biyu sai ta hana ka mama ta kawo abinci ta ce ci tun tana naƙwata lankwasa shi ta kakkariya ta gudutsura ta murtsa da yatsa ta baka ta ce ka ci tana sa ma a baki har ta daina ma ta ce sai ta aje ma ta ce ci da kanka to sai ka kai lokacin da har ma kana gane ka nemo da kanka in ta bakka a cikin daki in ka ji yunwa da kanka sai ga ka tashi kana buruntu me kake nema ka gane kana jin yunwa ka gane ga yadda ake a nema a ci to wani ya gamu da kai da girmanka kuma duk wanda ya ganka da girmanka yace zo mu yi kaza tare akwai amfanin ka kai ma da ya gani in ba haka nan ba zai yi ba abadan kayum fit so da ka wane ne shi in yace shi ke goye da kai dan haka in bai sama hannu ba ba za ka iya yin kaza ba to sama hannun kowane iri ma banza ne in ba ga dama ba da wanda zai sama hannu na ma'anan Hausawa da wanda zai sama hannu na ɗayan ma'anan Hausawan dukansu in ba a ga dama ba ba za su iya tasiri ba kun ji ma'anan Hausa sa hannu kala biyu na faɗi ko wallan sani da wani da wani na dan Borno ya zama saurin sarkin lacci sai ya taso ya kutsowa mutane ta nan wurin kuma eh sa hannu ga ya mana kala biyu akwai na rubutu ai ma mutum rubutu haka sa hannu eh daya akwai na taimako a sabon in mutum yana neman wani abu a taimake shi ba sa mai hannu eh dayan fa wanda ba daidai ba eh wanda mutum zai ce an sa mai hannu yanzu ya burkuce ko eh duka dai mara mukiyau kenan yawa mallan sani to dukan zuwa zai iya yin ba Allah ba zai in wallahi Allah bai so ba kai sakai rubutu ko rubutu ba zaka iya ba sai Allah ya so ka dau biron ka sa hannun in Allah bai so ba zai yi ba balle kuma ka ciro wani abu ka baya in Allah bai so ba zaka yi ba balle kuma wancan sa hannun wanda dama sai da ka baude sannan kai ka fara halaka kafin kai ma wanda zaka yi ma illa dukkan su haka suke ba yadda za a yi wannan abun nan ne ba yadda za a yi sai masha Allahu kana duk abinda Allah ya so ya kasance kawai wa ma lam yasha lan yakun abinda kuma bai so ba abadan ba zai faru ba ko ta yaya za a yi saboda haka wannan shine abun nan din su saboda haka aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yau Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana yace wa man azlamu babu wanda ya kai zalunci ya kai karkacewa mimman kadhaba ala Allah akan wanda ya yi ma Allah ƙarya kawai ya ɗauko wani abu ya jingina ma Allah Allah ya ce ga yadda za a bi ga yadda za a yi a kadaita shi kadai a bauta mai shi kadai sai kuma mutum ya zo ya ma Allah ƙarya wa kadzaba bi sidqi irja'ahu sannan kuma ya ƙarya ta gaskiya lokacin da ta zo masa ba wanda ya kai wannan zalunci ga gaskiya a fili mutum yana gani ya kiyarda alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin yanzu ashe cikin wutar jahannama ba a yi tanajin wurin zama ba ga kafirai amsa ita ce an yi wutar jahannama ita ce makomar kafirai wanda suka yi tawaye ga Allah tabaraka wa ta'ala wallazi jaa bi sirri wa saddaqa bihi amma wanda yazo da gaskiya kuma aka gasganta wannan gaskiyan da yazo da ita shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo da gaskiya sannan kuma sahabbansa sun gasganta wannan gaskiyan shi yasa aka yi fadi darajar sayyidina Abu Bakar aka ce babu wanda ya kai shi daraja cikin al'umman nan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wanda ya kai sayyidina Abu Bakar dan wa saddaqa bihi din nan aka ce Abu Bakar shine nan ba na farko da ya gasganta gaskiyar da manzon Allah yazo da ita waɗanda suka samu wannan sifa ulaika humul muttaqun waɗannan sune wanda suka samu taqwa suka kare kansu daga shiga wuta kuma dama kun ji maganar suran cewa mutum ya samu imani da taqwa wanda zai kare shi daga shiga wahala a duniya da lahira da humma yasha'una inda rabbihim waɗannan suna da abin da suke so wurin ubangijinsu komai sai abin da suke so za a yi musu ba a fusatar da su ba a yi musu wani abu da ba su so komai sai wanda suke so kai fa sama da abin da suke so ma tunda wani wurin sai an ce musu tamanna ku yi guri kawai sai suna son kaza a ce musu a ku ƙara yin gurin wani abu sai su basu ma sa abin da za su roƙa ba a cikin aljanna kanta ƴan aljanna akwai wuraren da nasu ne na aljanna to za su kyale wurin basu ma san da shi ba ko ba san da sai an sa mala'iku na ƙara ɗaukar suna ƙara kai su wurin saboda daɗin wurin da girma in suka samu wani wurin sai su ga kaman ya ishe su ba sai sun je wani wuri a ce ai din naku ne ya kamata ku riƙa zagayawa idan mutum yayi tafiya cikin gidan shi tafiya shekara 1000 amma gidan kyan shi daidai yake da farkon da ƙarshen duka iri da in ya ga dama ya je can yayi watanni ko yayi lokaci mai tsawo sannan ya ƙara dawowa nan wurin kuma duk cikin gidan ne iri daya saboda haka sai abin da mutum yake so babu wani abu da za a nema ciki wanda babu saboda haka wannan haka za a yi musu sune waɗannan suna da jaza wannan ba zalika jazaul muhsinin wannan shine sakamakon wanda suka kyautata ibada suka kadaita Allah tabaraka wataala suka bauta masa shi kadai ba tare da yin shirka ba suka yi ta akan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su li yukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu wannan Allah yayi haka ne dan ya kankare musu mafi munin abin da suka aikata wa yajziyahum ajrahum bi asani alladhi kanu ya'malun sannan ya saka musu kuma ladan su da mafi kyawun abin da suka aikata Allah zai biya su sakamako mai kyau mafi kyawun abin da suka aikata muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cikin irin waɗannan mutane sharhul kalimat wa man azlamu mimman kadhaba ala Allah babu wanda ya kai zalunci ai bi an nasaba ilayhi ma huwa bari'un min babu wanda ya kai zalunci kamar wanda ya jingina ma Allah abin da bai da shi Allah ya barranta daga kaza kai kuma sai ka jingina masa kazauji kamar ka ce masa yana da mata walwalad ko yana da da washari ko yana da abokin tarayya duk wanda yayi ma Allah wannan yayi babban zalunci wa kadzaba bi sidqi irja'ahu sannan ya ƙaryata gaskiya lokacin da zo masa ayi bil qur'ani wato ya ƙaryata alqur'ani wan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wat tauhidi wal ba'th wal jazaa sannan bayan haka ne ya ƙaryata tauhidi sannan ya ƙaryata cewa in an mutu za a tashi yace sam in an mutu shikenan wal jazaa sannan sakamako kuma ya ƙaryata domin wanda ya yarda da alqur'ani ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da tauhidi ya kadaita Allah sannan ya yarda za a mutu za a tashi kuma za a ci sakamako tabbas zaka ga yana aiki kuma dan wannan rana amma wanda bai wannan ba zai zama ba ruwan shi matawallil kafirin aka ce ai ma'awa wutar jahannama ita ce makoman kafirai wa makani iqamatin wa nuzulin sune wurin da za su zauna sune wurin saukar su Allah ka tsare mu wallazi jaa bi sirri wa saddaqa bihi wanda yazo da gaskiya ko shine Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wallazi saddaqa bihi Abu Bakr wanda ya gaskantan nan ko shine sayyidina Abu Bakr wa kullu ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam da dukkan sahabban manzon Allah shi yasa ki kiyayi duk wata aqida wanda zaka zo ta sa mutun ya rika zagin sahabban manzon Allah yana kafirta su domin qur'ani dai ya tabbatar da gaskiyar su ya tabbatar da radiyallahu anhum wa radu an an tabbatar da waɗannan yau wani yazo ya koma ya ce da awashi ko abinda zai sa har a ce addini ne shine ya rika zagin sahabban manzon Allah ko ya kafirta su wannan da'awan ba da'awa ce ta musulunci ba to kuma babban abin takeici a ce ma wasu suna yin haka, wai wani ya ce wai ba komi, wai ai ma ba yanzu aka fara ba. To in ba yanzu aka fara ba, kafirai ne suka yi, sai a ci gaba da kafircin kenan? Ba daidai ba ne, kuskure ne. Ko an samu mutum yana yin laifi kaza, wannan laifin matuƙar dai laifi ne, to laifi ne wannan abu. Ku karanta cikin littafin Ibn al-Arabi wanda ake ce ma al-awasim min al-qawasim, ka kalli yadda illoli yadda waɗannan mutane suka kawo ma addini, duk matsalar da addini ya samu ta dalilin fa waɗanda suka rusa sabon manzon Allah ne. Domin duk wanda zai rusa sabon manzon Allah, to gaba ɗaya fa addini yake so ya rusa. Domin ba yadda za a yi, mu ba mu zamani da annabi ba sallallahu alaihi wasallam, dole fa ta hanyar sahabban nan ne sakon nan ya iso wurin mu. Su ne za su karantar da mu, su suka ga manzon Allah, su suka ga yadda aka yi, gabansu aka yi, to su ko za su ɗauko mana labarin abin nan su gaya mana. Ƙur'anin nan ba lokacin mu aka saukar da shi ba, a lokacinsu aka saukar da shi, suka karanta gaban manzon Allah, suka haddace, suka iya karantawa, suka ci gaba da bautan karantar da bayin Allah shi har zuwa yau. To sannan wani ya rusa su, to fa gaba ɗaya yana so ya rusa manzancin manzon Allah ne. Kuma da ya rusa su, to ya rusa wannan saƙon. Da ya rusa saƙon manzon Allah kuwa gaba ɗaya rusa Ƙur'ani. Da an rusa Ƙur'ani shikenan gaba ɗaya komai ya rushe kenan. Kuma wannan harka ce ta Yahudu. Yahudu su suka shirya wannan tsarin. Naka duk wanda zai yi da'awa na arena sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, arena magabata, to da'awa ce yake yi saƙon ya dan tsakon Yahudu ne. Yahudu ne suka bashi dako ya taho yayin wannan aiki. Ku karanta yana nan cikin wani littafi da wani malami ya rubuta wanda yake cewa makaidul Yahud. Makirce-makircen Yahudu daga cikinsu su rusa addini. Shi yasa suka zo suka yi wata wannan masnaciya madarisul alamiya ta hanyar makarantu, ta hanyar wane ne suka taho suka sakwarkwata, ya kai ga suka samu musulmi, suka daina ganin darajar annabawa, suka daina ganin darajar sahabban manzon Allah. To daga nan kuma komai zai faru. Allah ya tsare mu daga wannan mummunan banna. Saboda haka wannan mummunan tunani ne, ba ya yiwuwa a sassauta ma wani akan ya rena sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a kyale shi. Indai za a yi addini, to kuwa ba yadda za a yi addini ba tare da abin da suka samo mana daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abubakar shine nan ba na farko, sahabban manzon Allah dukkansu kuma amintattu ne. Zai iya yiwuwa wasu daga cikinsu su dan zame su yi wani abu, ai dama su ba ce masumai ba ne, annabawa su ne masumai, su ne wanda kwata-kwata Allah ya tsare su ba za su zame ba. Amma wanda ba su ba zai iya zamewa, zai iya yin daidai. Sai dai kawai fatan da muke yi da mu da su, Allah ya taimake mu daidai ɗin mu tafi ba daidai ɗin mu ba yawa. To su kuma sun yi ba daidai ɗin ba, ƙaddara ma sun yi, Allah ya ce ya gafarta masu, ya yarda da su, kai na ruwanka daga nan. Ya sa tun a cikin risala. Kuma abin mamaki, mutane sai su ɗauki risalan, mutum ya ɗauki risalan ya jefa ta can, ya jefa ta can, ya jefa ta can. A cikin risalan aka ga aka karantar da mu aka ce game da sahabban manzon Allah, in dai ba alkhairi za mu faɗi ba game da su, to mu kama bakinmu. Mu kyale abin da ya faru tsakaninsu ya su ya su, na saɓani da aka samu na faɗace-faɗace, ba mu ne alƙalansu ba, ba mu yi masu hukunci. Kuma ba yau aka fara ba, lokacin sahabban na raye har da Aisha radiyallahu anha, da aka yi magana cewa wallazina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Aka ce sai ta ce kun ga abin da ya kamata ku ƴan baya ku yi masa sahabban manzon Allah, amma yau kun koma sai zagin su kuke kuna faɗin mummunan magana. Ta ce sai a ɗauko magana a kawo a ce mata ga Muawiya ga kaza ga kaza. Ta ce ku manta waɗannan sahabbai manzon Allah ya bar duniya yana yarda da su, dukkansu ya yarda da su. To yau kuwa tunda baya nan, da yana nan, shi kaɗai ne zai iya ma wanda ya karkace alƙalanci ya ce kai ne mai gaskiya, kai ne baka da gaskiya. Amma tunda baya nan mu ba mu isa mu yi masu alƙalanci ba, al'amarinsu mu bashi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Haka ta faɗi tun wancan lokacin. Ku duba cikin wani littafi yana nan ƙarami wanda ake cewa Aqidatu Ahli Sunna, zaka ga ciki ta yi magana Ummul Mu'minin, sai ga abin da ya kamata ku yi masa sahabbai nan, ku ambace su da alkhairi. In ba za ku ambace su da alkhairi ba, ku yi shiru. Alkhairin da suka samu ya ishe su ma, suna da sawabi ayyukan alkhairin da suka yi, ko ku ba ku faɗe su da alkhairi ba, to nasu ya ishe su. Hasali ma ana so ka faɗe su da alkhairi ne, kai masu addu'a don ka samu albarkacinsu, saboda su sun yi ma duk wanda zai yabe su da alkhairi ya masu addu'a, su ma sun yi mai addu'a, sun ce kai ma Allah ka isar da alkhairi zuwa gare shi. Amma da yake bayin Allah ne kuma na kirki, kaga ba su juya ba, suka ce duk wanda ya mana kuma na mu, kai kuma ka isar mai da sharri, su ba su ce haka ba, saboda masu wankakkar zuciya ce. To amma fa in mutum ya yi zai sha mamaki. Ku karanta cikin wancan littafin na Dr. Mustafa Murad da ake ce ma Rihila ila Daril Akhirah, ciki rihlatul khulud, afwan sunan shi rihlatul khulud, a ciki yayi maganganu sosai babi yayi na musamman akan cewa duk mutumin da yake rena magabata, yake rena sahabban manzon Allah, ko ya rena annabawa, yazo ya rena sahabbai gaba ɗaya tun anan duniya ƙarshen shi baya yin kyau, ballanta na kuma an je lahira sai ya shiga cikin mummunan masifa kafin ma ya je lahira. To da haka muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da mu gaba ɗaya. Da haka wannan shine sayyidina Abubakar kuma da dukkan sauran sahabbai aka ce ulaika humul muttaqun, waɗannan su ne masu jin wanda suka yi aikin kare kai, ai muttaqun li azabillahi bi imanihim, su ne wanda za a kare su daga azabar Allah da imanin su, wa taqwahum da tsoron Allah su da suka yi, bi tarkil ash-shirki wal ma'asi, saboda sun bar shirka kuma ba su yi sabo ba, sun kare waɗannan. Ko mutum ya zame zaka ga sun koma, ku duba irin kisan su Abu Lubaba lokacin da ya zame, zamiya daya da kai shi fa ya dawo ya zo masallacin manzon Allah, yace a daure shi da igiya, yace kada kowa ya kwance shi, kuma sai manzon Allah zai kwance shi, in Allah ya mai afuwa a kwance shi, in ba haka ba a bar shi, kar a bashi abinci, kar a bashi abin sha har ya mutu, yace a bar shi kawai saboda ya saba ba umarnin manzon Allah. Haka suka yi. To ya kake gani, to da haka irin waɗannan abubuwa suna da gaya ta ahammiya, mutum ya san su, sabon manzon Allah suna da daraja, bayan Allah ne, su ƴan Adam ne, tabbas akwai inda za a iya samun wani ya zame, amma kuma in aka kalli zamiyan da zamiyan mu kuma fa yau mu zamewa ma muke, ai mu tsalle muke muna cima ciki, ba wai zamiya muke ba, tsalle muke muna cima, ba magana ma a zame ba, su ko sai dai a ce mutum ya zame, kuma da ya zamen wani in ya zame a lokacin da ya zame a lokacin zai dawo ya koma wurin Allah ya dinga kuka, ya dinga kuka, wani ma har ƙarshe ma kukan dalilin kukan har mutuwa yi, saboda ya san ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala. Ya fito ko? Saboda haka zuwa waɗannan abunan ɗinsu, wa zalika jaza'ul muhsinin, wannan shine sakamakon masu kyautatawa, ai al mazkuru min na'imil jannati jaza'ul muhsinin fi a'malihim, wa abin da aka faɗi ɗin nan na ni'imar aljanna to shi sakamako ne ga waɗanda suka kyautata a cikin ayyukansu, li yukaffira Allahu anhum aswa alladhi amilu, saboda Allah ya kankare masu wato abinda suka aikata, ai yassira Allahu lahum dalika, Allah zai saukake masu, wai waffiquhum ilai, ya datar da su zuwa ga alkhairi, yukaffira anhum dhunubahum, saboda Allah ya kankare masu zunuban. Saboda haka ake fata kullum mutum ya ta'adda, yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ayi tuba, tana da gaya ta ahammiya, mutum kullum ya yawaita tuba, astaghfirullah wa atubu ilai, wa astaghfirullah al-aliyyal azim wa atubu ilai, mutum ya ta kokari yana yin wannan. Ma'anar ayat, ma'anar waɗannan ayoyi, yukhbiru ta'ala ibadahu munadhiran ay wa muhadhiran, Allah tabaraka wa ta'ala yana tunatar da bayinsa, yana yi masu gargadi, yana jawo hankalinsu, yana gargadi, bi annahu la azlama min ahadin kadhaba ala Allah, babu wanda ya kai zalunci kamar mutumin da ya yi ma Allah ƙarya, ya yi ƙarya ya jingina ma Allah. Fa qala anhu ma lam yaqul, ya faɗi masa abinda bai faɗi ba, ya jingina masa, aw harrama ay wa lam yuharrim, ko kuma ya haramta abu alhali Allah bai haramta ba, aw adina ay wa lam ya'dan, ko kuma ya bada izini Allah shi kuma bai bada izini ba, aw shar'a wa lam yashra, ko kuma ya shar'anta wani abu wanda Allah bai shar'anta ba. Shi yasa haqqut tashri' lillahi wa lirrasul, wato haƙƙin shar'anta wani abu a shari'a akan ayi ko a bari, to haƙƙin Allah ne, kuma haƙƙin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Babu wanda yake da haƙƙin da zai shar'anta wani abu a shari'a ya ce ayi ko ya ce a bari in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala. Aw kadzaba bi sidqi, ko kuma ya ƙaryata wannan gaskiya, abin da ya zo na gaskiyan nan, wa huwa alquran, shine ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wan nabi, ko ya ƙaryata manzon Allah, wa ma jaa bihi min alhuda wa dinil haqq, da abin da ya zo da shi na gaskiya da addinin gaskiya, ai fala ahadun azlama mimman kana hadha haluhu, wato babu wanda ya kai zalunci kamar wanda ya zamana wannan shine dabi'arsa ko shine halinsa, man kana hadha haluhu, ai wanda fala azlama ahadun azlamu mimman kana hadha haluhu, babu wanda ya kai zalunci kamar wanda ya zama wannan shine halinsa, kadhaba ala Allah wa kadhaba wa kadhaba bi sidqi, yayi ma Allah ƙarya, sannan kuma ya ƙaryata gaskiyar da ta zo masa, ya ƙaryata alqur'ani, kuma sannan ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan babu wanda ya kai shi. Wa qauluhu ta'ala, magana Allah tabaraka wa ta'ala, alaysa fi jahannam mathwan lil kafirin, yanzu a ce hadha bayanun li jazail kadhibin wal mukaththibin, wato wannan ya zama sakamako ne ake yi a bayanin masu ƙaryatawa, wanda suka yi ƙarya da kuma wanda suke ƙaryata abin da aka zo masa da shi, humul kafiruna, sune kafirai bi sababi kadhibihim ala Allah, ta dalilin sun yi ma Allah ƙarya wa takdhibihim lahu sannan ba haka nan kuma suka rika ƙarya ta abin da yazo da shi su sun mai ƙarya sun ƙarya ta sakon kuma suna yin ƙarya suna jingina masa wa yukhbiru ta'ala muqarraran sai Allah ya bada labari yana mai tabbatar da cewa anna jazaahum al-iqamatu da'ima fi jahannama wato wannan su sakamakon su shine za su zauna dindindin a cikin wutar jahannama muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya tsare mu akwai anahar nan al-istifham nan ai taqriri wannan tabbatarwa ne kamar ana cewa ne ai wutar jahannama ita ce wurin zaman kafirai ai hadha ma ai makanul iqamati wato wannan wal maswa aka ce maswa da aka ce shine maqamul iqama shine wurin zama na dindindin wa huwa masdarun ai wannan masdaru sawa ai bil makan ay yatwi shine masdaru sawa ai bil makan idan aka ce ya zauna wuri dindindin ay yatwi sawa'an wa sawiyan ai mithlu madha yamdi madaan wa mudiyan wannan sarfu ne kuma nahwu ne saboda haka waɗannan suna da wurin zama na har abada babu canji kenan nan wurin ne wurin zaman su gaba daya ya Allah ka tsare mu daga shiga wuta wa qawluhu ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yace wallazi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi wanda yazo da gaskiya ko ya gazganta gaskiyan nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka da shi da sahabban sa aka ce ulaika humul muttaqun wadannan sune wanda za a kare su daga shiga wuta Allah ka samu ma mu shiga cikin su wallazi jaa bi sidqi ay mafda'un ay mubtada'un ne wal khabaru ulaika sune ulaika shine khabarin sa wannan mubtada ne khabarin shine ulaika humul muttaqun wa alaihi kan wannan ne fallazi jaa bi sidqi wanda yazo da gaskiyan nan shine rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah man saddaqa bihi wanda ya gazganta ko hum abubakrin wa sa'irul mu'minin shine sayyidina abubakar da sauran mu'mine Allah ka samu cikin su wa fil aya hazful mausuli wato a cikin ayan an share mausul ismul mausul wa huwa man innan wannan man li dilalati siyaqi alaihi saboda alama tana nuna haka tunda an ce ulaika to man din yana na a ciki kenan waɗannan saboda haka waɗannan su ne hadha ikhbarun ai bi fariqil fa'izin min ibadillah wannan kama ana ba mu labari ne na bangaren waɗanda za su rabauta daga cikin bayin Allah waɗanda su Allah ya yi musu cikakken kyauta min ibadillah wa humus sadiquna fi kulli ma yukhbaruna sune wal musaddiquna bima awjaba Allah ta'ala at-tasdiqu bihi wato sune waɗanda suke daga cikin bayin Allah masu gaskiya wanda duk abin da aka ba su labari sai su gazganta shi in an ce musu kaza ya faru ko kaza zai faru sai su gazganta wal musaddiquna bima awjaba Allah ta'ala bit tasdiqi bihi sannan kuma suna gazganta duk abin da Allah ya ce a gazganta sun yadda wa yadkhulu fi hadha al fariq dukhulan awwaliyan ay rasulullah sallallahu alaihi wa sallam naka tashi lissafa waɗannan tunda ba a fadin wani kafin manzon Allah fashin farko manzon Allah ne na farko wa Abu Bakr as-Siddiq sannan sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu hum thumma sa'iru sahaba sannan sauran sahabbai wal mu'minina ila yawmil qiyama ila yawmid din sannan da sauran mu'minai kuma har zuwa ranar tashin sakamako Allah ka sa mu cikin su wa qawluhu ta'ala magana Allah tabaaraka wa ta'ala da yace ulaika humul muttaqun wadannan sune masu jin tsoron Allah sune wanda sun samu wannan sifa ta taqwa ayyashiru ilaihim bi annahum muttaqaw kullama yughdhibu Allah min ash-shirk wal ma'asi ana yin ishara cewa waɗannan sune mutanen da suka kiyayi duk wani abu da zai fusata Allah tabaaraka wa ta'ala na sabo ko na asha na wani abu da baya da kyau waɗannan mutanen sun kaurace masa Allah ka sa mu ciki to wannan ba zai yiwu ba a ce kawai an faɗi sifan sai da suka sa aka san al-mawsuq abinda ake sifanta wanda abinda suka aka sifanta su da shi shi yasa ran nan muke bada shawaran cewa mutun ya samu littafin da ake cewa ma za yuhibbu Allah wa yubghidu menene abinda Allah din yake so menene wanda baya so suna da yawa littafi guda akai sannan ma za yuhibbu ar-rasul wa yubghidu ko annabi ma za yuhibbu an-nabi wa yubghidu menene annabi ke so menene annabi baya so littafai ne har guda biyu karantawa ake ba zama ake yi ba kawai sai dai kace ai kai kaya da duk abinda Allah yake so kana so abinda Allah baya so ba ka so ina ka san su ba sai ka gano su ba tukunna ka ma san su akwai wanda da yawa kai kana ganin yana so kun da ka kake yi da molanka to baka san su ba su bane akwai wanda da yawa kana ganin ba abun nan bane kuma shi kuma yana so dan haka dole haka nan sai mutun yayi karatun nan dole ne ba za ka ce wai kai kana so ka huta ba yaushe za ka huta kana cikin wannan gidan idan ka ga ka huta kai ne ka ba kanka hutu amma wannan gidan ba a zama ba a yin komai sai dai wanda Allah bai bashi basira ba kawai dole ne wannan gida ne wurin aiki an tambayi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, aka ce yaushe ne ranan hutu a wannan gidan? Yace ba hutu. Yaushe to za a huta? Yace hutu za a yi shi ne lokacin da mutum yayi takun farko a cikin aljanna. To ranan ne zaka ce zaka huta? Ka kalli wanda suka fi mu Uthman bin Affan, cewa yayi shi ko da ya je bakin kofa aljanna kafa shi daya ta shiga, idan daya bata shiga ba, idan aka ce mai mi kake gurin ka zama, zai ce ina gurin in zama kasa, saboda bai san me zai faru ba, kada lokacin ya zama abu ya lalace. Sannan mu ce wai akwai hutu? Wani hutu? Sai dai mutum ya wa kanshi hutun da kanshi ya ki yin abin da ya cancanta. Saboda haka mutum zai zo ne ya ta bacci, azumi ne yanzu ake cikin mutum ya yi ta bacci bai yi komi ba, ka shirya, akwai ranan bacci. Ai radda aka shiga kabari za a bakka kai ta baccin, baka san ran da za a tashi ba. Saboda haka yanzu ya kamata mutum ya yi aiki. Shiga kabari ba karamin musiba bace. Radda ka shiga kabarin nan, ranan nan magana ta kare, ranan za a kyale ka, ka zama daidai da kowa komin matsayinka. A yanzu in kana so ka tafi makabartar wani gari ka je ka gani, in an ce maka nan akai sa shugaban kasa, ka je ka duba da kabarin shugaban kasan da na leburansa akwai bambanci? An mana bayanin nan, ko je na maimaita maganar nan, yace wai ataitul qubura fanadaituha, na je makabarta wata rana sai na kira, nace ainal mu'izz wal mutaqar, ina wanda yake da daraja ake girmama shi, ina wanda ake renawa, wa ainal mudillu bi sultanihi, ina wanda yake yanga lokacin yana da mulki, wa ainal mu'izz idha maftaqar, ina mai daraja yanzu da ya koma shi ma ba komi? Yace tasawu jami'un fala muqbirun, yau duk sun zama daidai, duk wanda ka kira sunan shi baya amsawa. Taruhu wa taqdu nabatus tara, yau din nan kwarin kasa tsutsotsi suna yammaci suna safiya, wa tamhu mahasina tilka suwar, suna goge kyawawan fuskokin nan nada, duk kowa da fuskar shi tsutsa ta shiga. Dazun nan nike mata misali nace a makabarta za ga wata dabba ga ta nan, shi yasa wasu ma da yawa suke ganin makyamancin ta, gafiya, muguwar dabba ce gafiya. Yau yau din nan aka sa mutum a cikin kabari da safe, karshen ta kafin dare gafiya ta cire mai idanu. Dan ita ba abinda ta fito jikin dan adam kaman kwaye idon nan. Da an sa shi za ga an rufe kabari, an gyara, an gyara, an gyara, amma da ta zo ta kafa bakin nan tai kasa, mallan zaka ga kaman ta shiga ruwa, haka za ta yi nutso kawai kasan nan, sai ta je ga karshen kabarin nan, tana zuwa za ta kwakwale idanun nan, idanu ta fito. Da mutum ya kwana daya, ya kwana biyu, in ka je makabarta karshen ta ka tarar ba ido, gafiya ta riga ta cire idanu, sai ramin kawai da sauran kwari fa. Taruhu wa taqdu nabatus sara, haka suke yammaci suna safiya kan sifofin halittar jikin mutum din nan mai kyau da yake gyarawa nan. Saboda haka ga su nan sun zama daidai. Sannan kabarin in ka zo ka duba da girman shi da girman na lebura da na koga, duk irin su daya. In ka kira kuma duka sun zama iri daya, ba a cewa wannan yaro ne shi yasa bai ansa ba, oga kuma shi zai iya ansawa, duka kowa tsit zaka ji a wurin. Saboda haka yayi magana yace fa ya sa'ili an unasin madaw, ya mai tambaya ta game da waɗanda suka wuce, amma laka fi ma madha mu'tabar, wai har yanzu kai baka ga wa'azin da zaka lura bane, kai tunani ka sa ma kwakwalwanka hankali kai tunani, kaga waɗannan ga sunan masu mulki duk sun gama, wanda yake rike da matsayin kasa ya koma makabarta a karkashin kasa, da shi ne karshen komi komi, yanzu an koma karshenta, shi da in ya sa ma hannu in ya ga dama ya kaftara ya ce ma dunnan ya baka fili ne, yanzu shikenan in ya sa hannu yayi, amma yau shi ma sai da aka je leburorin makabarta suka yankan mai fili. Ku auna tunanin nan, ko shugaban kasa ne idan ya mutu aka kai shi makabarta ba shike yankan ma kanshi fili ba, masu makabarta ke tsayawa su ga daidai inda za su sa shi, kawai su ɗeban mai daidai nan wurin, ba a cewa ku ƙara mai linki goma dan shugaban kasa ne, su ce me zai da shi, daidai takun da aka ɗeban ma leburan shi, in leburan shi ya fi shi jiki ma nashi ya fi tsawo ya fi girma. Yau lebura shi ke ɗeban ma shugaban kasa fili a makabarta, a lokacin da in ya ga dama ya sa hannu, duk inda ya damɓara ma hannu ya sa hannu ya ce ka je an baka, an baka. Da ka nuna takardar nan tashi ta isa, yau shi bai iya rubuta takardar ya ba kanshi ma bai iya ba, sai an je wajen masu makabarta lebura, wani ko bihin bai iya ba, amma yau shi ke yankan ma shugaban kasa fili a makabarta, kuma daidai inda ya ɗiba ya ce ya isa, wannan shugaban nasu in ya ɗiba ya ce ya isa nan, wani bai isa ya ce a ƙara ba, sai ce a iyakar shi kenan, ai iyakar nan za mu ba shi, ya ishe shi. Ko kuma in ya je kawai ya kalli wani wuri ya ce kakku ɓata jeri ga wani ɗan lungu can, ku kai shi can wurin, a sa can wurin, zai ishe shi. A ce an ga kamar ya matsa, ya ce guda nawa ne yake, nawa za a ɗeba mai, taku nawa ne duka, taku nawa, ya ishe shi aje a taka kawai ya gwada yace ya isa na ce muku wanda ya fi shi ma nan ya isa balle shi so da kan nan ya isa a tona nan wurin kawai a toma a tsura mutum wurin kuma in ba isa a ba a dawo ranan a wunin ruwa yana can da ruwa sai dai ji yayi an yi wallahi akwai wanda yake cikin gidan shi in an yi ruwa bai gane an yi ruwa sai dai ya fito waje ga an yi ruwa amma ba zai ma san an yi ruwa ba inda yake bai ji motsin ruwa ya fi karfin ya ji motsin ruwa anan amma can kun aka kai mutum ruwa ya mashi dukan tsiya ita ce duniya hiya dunya aqallu min alqalili wa ashiquha adallu min aldalili ita ce duniya tafi kankanta kankanta masoyinta kuwa yafi tozarta yafi tozarci tozarci hiya daru man la dara lahu ita ce gidan wanda bai da gida fiha yajma'u man la aqla lahu a ciki ne mahaukaci ke tara kaya ya tara kayan shi gaba ɗaya ya tashi tafiya kuma bai da komai saboda haka wannan shi ita ce duniya hiya daru man la dara lahu fiha yajma'u man la aqla lahu ita haka take duniyan nan tasummu wa tu'mi wa tuhayyiru aqwaman bila dalili haka take ta kurmantar da wasu kuma a yadda take din nan ta mai da wani ya zama kurma ta mai da wani ya zama makaho ta sa wani ya dimauce a ciki kuma ba gaira babu dalili ta haukata shi ma bai sani ba saboda yana neman ta sai bayan an gama kuma sannan a dauki mutum a kai wajen dan yankin a yanka ko a dora shi a ciki a saka shi a cikin duniya a saka shi cikin karkashin kasa da yana samanta yana mata tari yanzu ya koma karkashi ta danne shi amrun mumkin kuma ma labudda minhu so da ka ba wanda ya kai wannan hauka so da ka wanda ya zama mai hankali shine wanda zai abin da ya kamata yi iz au ai iz la yakunu man jaa bi sirqi wa huwa al musaddiq bihi baiwa a ce wanda yazo da gaskiya kuma a ce ma shine mai gaskantawa shi yasa aka fassara da Abubakar ba ce annabi ba dan wani zai iya fassarawa ya ce annabi shi yazo da gaskiya kuma ya gaskiya ai dama shi yazo da gaskiyan ma so da ka wanda yazo da gaskiya ba wai shine ai dama shi ya kawo gaskiyan shi ya riga ya yarda da gaskiyan nan da haka wanda ya gaskanta al-musaddiq shine sahabinsa da kuma sauran sahabbansa da kuma mu'minai wannan fata Allah ya sa mu a cikin su ya fito ko wannan shine nahar na daya abun nan ne ay yashiru ay ilaihim bi annahum muttaqaw kullama yughdibu Allah min ash-shirki wal ma'asi ana yi masu ishara ne ana nuni akan cewa su ne waɗanda suka kaurace suka kiyaye duk abin da zai fusatar da Allah na shirka da sabo wa bidhalika istawjabu an-najata minan nar wannan yasa suka cancanci wato aka nisantar da su daga shiga wuta wadkhulil janna sannan kuma aka ce su yan aljanna ne Allah ka sa mu cikin su almu'abbar anhu biqawlihi ta'ala wanda aka yi bayani aka ce lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da abin da suke so wurin ubangijin su kenan min na'imin wato na ni'ima wanda yake ba'dahu wannan ba wai ba'dahu lam yakhtur ala bali ahadin wanda wani bangaren ni'iman ma ko a tunanin zuciya mutum bai taba tunanin shi ba bai taba tunanin abin da zasu gani ba walam tarahu aynu ahadin idanun wani bai taba gani ba wala tasma'u bihi udnuhu kunnan mutum ma bai taba jin labari ba Allah ka sa muna daga cikin waɗannan bayi saboda haka za su samu aljanna wadda kunne bai taba jin labari ba ido bai taba gani ba kwata kwata ko a zuciyar mutum bai taba tunani ba wannan ita ce aljanna domin akwai aljanna ta waɗanda suke ma an yi maganar su talakawa ne akwai wadda aka tanada ta manya wadda aka ce da aka yi ta ma aka shirya ta sai aka rufe ta ba wanda ya san mala'ika ko annabawa ba wanda ya taba gani abin da ke ciki saboda haka ba a gani fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar saboda haka sai dai addu'a wa qawluhu ay zalika jaza'ul muhsinin wannan shine sakamakon masu kyautatawa ya at-tana'u fid dunya wat tawabu fil akhirah su waɗanda suka kyautata sakamakon su kala biyu ne a nan duniya za a rika yaban su ana ambaton su ana cewa mutanen kirki duk sanda aka ambaci mutanen kirki shi yasa sabban manzon Allah Allah ya ba su wannan matsayin da wurin mutanen kirki dai duk sanda aka faɗi sabban manzon Allah za a ce radiyallahu anhu in ba kai ka faɗi ba aka ce radiyallahu anhum an ce ka ce amin sabban manzon Allah kenan magabata tabi ai da wanda suka biyo su in an faɗe su ko bayin Allah an gazo gaya aka faɗe su sai a ce rahimahullah ko rahimahumullah sai kai kuma kace amin ko in kai ka fadi in kana yin haka nan kai ma zaka samu waɗanda za su yi ma mun karanta ina tsammanin cikin qawaidul fiqhiyya ne lokacin muna karantawa aka ce su haƙƙin annabawa akan mu shine duk sanda aka ambace su muna girmama su gaba ɗaya ba ma rena kowa daga cikin annabawa kowane muna girmama shi saboda haka in ambace su mu ce alaihimus salatu wassalam mu yi musu salati magabata sahabbai in an zo su ne mai masu at-taraddi. At-taraddi shine mu ce radiyallahu anhu. Su kuma wancan at-tarahum shine mu ce rahimahullah, mu ce masu wannan. Haka ake yi, ko rubutu kake kana sauri ka fade shi haka nan, ba a zuwa wajen sallallahu alaihi wasallam kai sadun kadai ko kai s kai wannan abu nan din, ba ce haka ba. Kayi shi ka cikakke, kayi shi rubuce, ka duba nan ka gani duk abin da muke karanta nan, indai an kawo kan maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk inda ka gani zai sa sallallahu alaihi wasallam ba takaitawa yake ya rubuta abin nan ba. An ce wani daga cikin magabata malamin shi yayi masa gargadi, yace kaga sahabban nan hakkin su in ka ambace su, an annabawa ne kai musu salati cikakke, in sahabbai ne kai musu kace radiyallahu anhum, kamar yanda ake kakkasa ardi da rubuta wannan abbreviation an hana shi, kai musu sauri mai kake ina za ka kai da kake zo ka samu lada. Menene dalili? Idan kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati kace sallallahu alaihi wasallam, ko kace ma sahabi radiyallahu anhu, in ka rubuta shi a wani wuri, daga radda ka rubuta shi har zuwa ranan da ya goge, za a yi ta baka ladan wannan abin da kai kaman kai salati ne. To ya kake ganin malaman hadisi? Saboda haka sai shedan ya gwatanta ma sai ka yanke, to kai ma sai a yanke ka, sai ka ga yankake. Sai ya gaya ma dalibinsa ya ce, in kana yanke waɗannan magabatan wajen salati, ku duba wajen salati, ba wajen mummunan magana ba ma, in kana yanke su kai ma sai an yanke ka. Sai bai bari ba, ya ce kafin ya mutu haka aka zo wata dalili, aka yi wani wahami, aka daddatsa shi. Ce ba na gaya ma cewa za ka wulakanta ba in kana rena magabata a wajen salati? Kuma ga ran nan muka karanta maganar Sa'id ibn al-Musayyib, aka yi mana gargadi akan mutum yake yayi wasa da sunna, in an gaya ma sunna ka daina wasa da ita, an gaya ma annabi ya ce ka daina wasa, aka kawo mana misalai, aka ce wani fa ya shiga masallaci ya tadda Sa'id ibn al-Musayyib zai tafi fa aikin haji ne, ya je mai sallama ya ce zan tafi aikin haji da umra, nazo in ma sallama, tunda shi yana masallaci baya fita. Sai ya ce masa, to tunda an kira sallah kada ka fita. Naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce, ya ce idan aka kira sallah to kakka fita daga cikin masallaci sai illa ruwa ta fitar da kai. Duk wanda ake kiran sallah sannan ya fita daga cikin masallaci bayan kiran sallan nan, kafin ya mutu sai ya ga wani masifar da ba zai so ba. Mutumin nan kawai shi yace, a shi gaskiya yanzu abokan tafiyar shi sun kai harra, sun yi nisa, sun kai wani wuri. Sai ya lallaba kawai ya fita, ya tafi. Yana fita ya je haura kumi, kawai mallan raƙumin nan ya kado shi ya kare da ya cinyoyi. To wanda zai tafi aikin hajji ya kare da ya cinyoyi. Aka koma aka gaya mai, aka ce mutumin nan bai ji maganan ka ba, ya fita amma yana zuwa ya hau abun hawa, ya fado ya kare da, ya ce to ai mun riga mun gaya masa, ai baya yiwa annabi ya faɗi magana sannan ko bata faru ba, ai an riga an gaya mai. In sai ya je ya jiya, to yanzu zai tafi aikin hajji kuma? Ba wasa da abun nan. In an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, to kawai mutum ya yi ya zauna lafiya. Har sai da malamin ya kawo wani waƙi, ya ce akwai wani ma ana hira da shi, kawai aka ce mai hadisi ya inganta, Abu Huraira ya ce, to irin su, irin ƴan yau ɗin. Sai kawai sai ya ce, ah hadisin Abu Huraira, ai ba a yarda da shi, ai ba a yarda da shi. To ba sa ba a yarda da shi? Sai wani maciji kawai ya faɗo daga sama. Mutane suka ruga ya bi shi, shi da ya faɗi wannan maganar, macijin nan ya bi shi, ya bi shi, ya bi shi. Sai da jama'a suka ce, ka tsaya ka tuba, ka tsaya ka tuba, ka tsaya ka tuba. Ya tsaya ce, Allah na tuba, Allah na tuba, sai maciji ya ɓace. Yana nan tare da kuma muka karanta, wanda bai yarda ba kuma bai yarda ba shi ma ya yi ya gani. Ba shi kenan ba? To ba ana ga mutane a wuce ba su yarda ba, wanda bai yarda ba ya gwada. Ba shi kenan ba? Dan Borno? Ya gwada? Kai ne? Can dai? Buya? A gwada. Saboda haka shi ne abin nan ɗinsu. Wa qawluhu wa dhalika jaza'ul muhsinin. Wannan shine sakamakon masu kyautatawa. Ai dhalikal madhkuru fi qawlihi. Abinda aka faɗi cikin maganar nan cewa lahum ma yasha'una inda rabbihim, suna da abinda suke so wurin ubangijinsu. Dhalika huwa jaza'uhum. Wannan shine sakamakon su. Wa jaza'ul muhsinina kullihim. Wannan shine sakamakon wanda suka kyautata gaba daya. Wal muhsinuna, su wane ne muhsinuna dinnan? Humul ladina ahsanul i'tiqad, su ne wanda aqidarsu ta zama mai kyau. Wal qawla, maganarsu ta zama mai kyau. Wal amal, duka ya zama akan dacewa, akan karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa qawluhu ta'ala li yukaffira Allahu anhum ahsa alladhi amilu, saboda Allah ya kankare musu mafi munin abin da suka aikata. Ai min adh-dhunubi wal a'tham, na zunubai da sabo da suka yi. Wal khataya, da kurakurai. Wa sayyi'ati, da miyagun aiki. ay waffaqahum lil ihsan, Allah ya datar da su wajen kyautata, wa yassarahu lahum, ya sauƙaƙe musu, li yukaffira anhum aswa alladhi amilu, saboda ya kankare musu mafimunin abin da suka aikata, wa sayyi'uhu, da mugun aiki mara kyau, wa yujzihim ajrahum ala imanihim wa taqwahum, sannan ya saka musu sakamako mai kyau ta dalilin imanin da suka yi, wa taqwahum, da taqwar da suka yi, wa ihsanihim, ai fi zalika, da kuma kyautatawa, bi ahsani ma kanu ya'malun, mafi kyawun abin da suka aikata, wa hassanahu aidan, sannan ba haka ne mai da shi mai kyau kuma, wa inna ma yudha'afu lahumul ajr, cewa wannan abin mai kyau, wannan husnahu aidan, abu mai kyau din nan shine za a lullunka musu kenan, banda wancan a lunka musu, wa takunu alhasanatu as-saghira kal kabira, sai a maida musu karamin aiki ya koma babba, sun yi dan karami amma babba, fa asbaha aljaza'u kulluhu 'ala al-ahsan, sai ya zama sakamakon su duka gaba daya akan aikin da suka fi kyau. Ku duba mutum saboda rahama ta Allah tabaraka wa ta'ala, yayi misali zan bayar, yayi wannan aiki ana bada lada daya, ko yayi wannan aiki ana bada lada goma, ko yayi wannan aiki ana bada lada 700, ko yayi wannan aiki ana bada lada 700, to sai a dauki wanda ake bada lada dayan nan yanzu a maida mai shi irin mai 700 kuma, saboda ana so ya samu babban matsayi a aljanna, asalin sa lada daya dan karami ne, amma yanzu saboda Allah yayi sai a dauke shi a maida shi 700 dan ya tsira lahira. Kai wai akwai wanda ya kai Allah karamci? Allahu huwal kari, Allah shine mai karamci, shine wanda yake yin abu, huwal aliyul kabir, kuma shine al halim, al kuma ashaku, shine wanda gashi ai mai karami kuma ya gode, yayi ai mai dan kadan kuma ma shi ya baka kai daman kai kadan ne, idan bai so ba za ka yi aikin komai ba, in sadaka kai shi ya baka kudin shine asali, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, saboda haka komai ka kalla shine farko, shi ya fare ma kafin kai, shi ya fare ma, amma yayi ma haka saboda ka samu wannan matsayi babba, saboda haka sai ya saka musu ai ala alal ahsani, akan abin da yafi kyau, wallazi kanu ya'maluna huwa kullu ma shara'ahu Allahu ta'ala, abinda suke aikata wannan kuwa shine duk abinda Allah ya shar'anta li ibadihi, wa ta'abbadahum bihi, yace su bauta masa da shi, min al iman, tun daga imani, wa sa'irat ta'ati wal qurbati, da sauran da'o'i da abubuwa na kusanta. Akwai nahar bil aya al ishada bi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, id athbata lahum, a cikin wannan aya ana mana shela, ana sanar da mu musamman matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, id athbata lahum at-tasdiq bima jaa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, domin ya tabbata cewa sahabbai sun gazganta abinda manzon Allah ya zo da shi, kama athbata lahum at-taqwa wal ihsan, kaman yanda aka tabbatar masu sune masu ahlut taqwa, sune waɗannan masu wannan taqwa, wal ihsan, da kyautatawa, wa wa'adahum bin na'imil muqim, sannan bayan haka nan kuma Allah ya yi masu alƙawari za su samu ni'ima ta dindindin, alladhi iddakharahu lahum, wanda Allah ya tanada musu, ya koye musu shi, wa fi hadith, wa fi hadha alhadith, wa fil hadith as-sahih, ya zo cikin hadisi wanda yake ingantacce, Allah Allah fi ashabi, ina yi maku kashedi, ku kiyayi sahabbaina, ku kiyayi zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ke cewa ma ba laifi bane zagin su, ku kiyaye shi ma, shi ma domin bai san darajar su bane, in ya san darajar su ba wanda zai bude kofar da zai sa a rina sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku diba cikin wancan littafin da muka yi magana a ciki, Rilatul Khulud din, sai da ya kawo misali, fa ya ce akwai wani wanda ya zo wajen Imamul Haramain Al-Juwayni, ana maganan cewa kawai an kwanta da mutum lami lafiya lau, malam da safe sai aka ga idanun shi sun zazzago suna kan fuska, ga suna an zazzago su, ya tafi masallaci yana kuka, me ya faru jiya, an rabu da kai lafiya lau, yanzu ka dawo idanunka an kwakwalo su, ga su kan fuska, yace abun mamaki ya faru da shi, yace jiya da daddare ne yayi mafarki, gashi a wani wuri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga sayyidina Abubakar a gefen damansa, ga sayyidina Umar a gefen hagun shi, suna zaune a wani dausayi, sai ga Ali bin Abi Talib tsaye a gaban su kuma, sai Umar dan Khattab radiyallahu anhu sai ya ce, ya Rasulullah, wannan bawan naka, sai ambaci sunan shi wannan, yace wannan bawan naka baya da wani abu sai cin mutunci na da ni da sayyidina Abubakar, kullun sai ya zazzage mu, shi kuma sai ya nuna sayyidina Ali yace, ga wanda ya sa ni nan, sayyidina Ali yace, a'a ni ban saka ba, ba wanda na taba sawa ya rena sahabban manzon Allah, hasali ma na rayu ina girmama su, na mutu ina ganin girman su, sun mutu sun banni ina gurin, ina ma da zan kamo matsayin irin nasu, ina ganin girman su, sai mutumin ne ya kara cewa, kai ka samu, sai yace, ba ni na sa ku ba, manzon Allah ba ni na sa shi ba, shi mutumin ya karata kai ka samu sai ya ce to ya Allah wannan bawa naka idan ƙarya yayi man ba ni na sashi ba yayi man wannan ƙarya sai haka da yatsun sai ya ce ya Allah yadda nayi haka din nan da ya Allah ka kwakwalo idanun shi gobe da safe kowa ya gani shine ya tashi da safe idanun sa an kwakwalo sun zubo nan wurin ya ce ka ji sakamakon shi ba a wasa da sabon manzon Allah sannan Imam al-Auza'i mun taba karanta nan da ku aka ce ana karanta wani mutum aka ganshi a makaranta shi ya bada kissan labarin abun an ganshi a makaranta kullun aka zauna makaranta sai ya sa rawani sai ya rufe fuskar shi a gefe nan bai bude ba rannan sai da aka tashi makaranta sai wani ya tambaye shi ce ni ko ina so in tambaye ka me yasa kai kullun fuskar ka a nan wurin tana rufe baka bude ta baka so a gani sai ya ce zan gaya ma wani sirri amma da sharadin ba za ka gaya ma kowa ba sai bayan na mutu yace ya yadda sai ya ce wato shi asali ya tashi ne dabi'arsa shine sai ya rika zuwa makabarta yana tona wanda aka rufe su yana cire lufafin da aka sa masa shine hanyar sana'ar shi ya cire kabari abin nan lufafin mutum sabon an sa shi a kabari ya rufe ya tona lufafin shi yace ya tona kabari sun fi dubu a rayuwarsa yace amma abin da ya fara jawo hankalin shi ya tuba abu biyu yace na farko wannan bakin da kake gani a fuska ta ya nuna masa yace wata rana ne aka rufe wata baiwa Allah sai ya je makabarta yana so ya cire mata wannan lufafin ya ja lufafin nan ya ji kamar an rike lufafin nan ana ja yana ja da karfi har ya samu ya janye guda daya da ya kama ta biyu yana ja sai ya ji kamar an rike yana ja ana ja yana ja sai ya tsugunna ya duka kasa yace haba yau ya fara cire lufafa wace irin lufafa ce wannan yana ja ana ja can yana ja yana jawa sai ya ji an rike ta ya gane dai mamaciyar nan ce ta rike lufafar ta da hannunta gam saboda kada ya cire mata tsiraici malan da ya ja kawai sai ta saki lufafar nan ta kife shi da mari to wannan shine marin nan sai ya mai alama tun daga lokacin da ya marin har yau bakin marin tana na hannu a fuskar shi da shi fari tas amma nan wurin kuma ya tsun mari suna nan a fuskar shi ya koma mai bakikirin da alaman mari da ka ganshi ka san marin shi akai yace wannan yasa ya gano lalle a kabari akwai masifa in dai wanda ya mutu zai mare sannan yace abu na biyu kuma sai ya ga da yawa mutane waɗanda ya su aka rufe din nan in yaje ya tono kabarin su sai ya ga daga sa mutum ba a dade ba an juya fuskar shi ta koma ba ta kallon alƙibla ya koma yana kallon yamma ba alƙibla yake kallo bayan an sa shi lafiya lau amma yanzu shi yazo zai tono kabarin ya ga an juyar da fuskar shi sai aka ce to wannan magana ta ka dole sai an je an tambayi babban malami aka tura lokacin Imam al-Auza'i shike raye aka je aka gaya masa sai ya ce a tambaya kuma mutanen nan sun mutu akan la ilaha illallah aka maida mai ansa aka ce eh duka akan la ilaha illallah suka mutu kuma an musu sallah an musu komi sai ya ce la haula wala quwwata illa billah to lalle mutanen nan sun mutu suna kan ɗayan abun biyu ko dai sun mutu suna rena sahabban manzon Allah ko kuma suna rena sunna domin mu ba mu karanto wani abu ba daga magabata wanda zai sa a juyar da mutun daga alƙibla sai ɗayan waɗannan ko dai cin mutuncin sahabban manzon Allah ko kuma cin mutuncin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka kunji kuma littafi ne dai na faɗi rihlatul qulub in mutun yana so ya je duba ya gani ya kawo kissoshi da yawa akan wannan mummunan aƙiba ga wanda ke rena sabon manzon Allah ko wanda ke rena sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu yi ta kanmu mai hatara sosai saboda haka shi yasa za ku gani bin wannan shine zama lafiya shi yasa babban malik Allah ya ji kanshi yana cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmai idan ka daukai kawai ka dau wannan shikenan sai sa ka gano menene manzon Allah ya menene sahabbai suke ba ko maganan kare na sahabbai daga wannan da ka daukai sannan wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabila al-mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ad masira shine taken karatun shi shi yake rubutawa ko muna na akan shi insha Allah tabaaraka wa ta'ala ila al-mamat domin gaskiya ce kuma wanda ya rike ta zai tsira da izinin Allah tabaaraka wa ta'ala ba yadda za a yi addini ba tare da sabon manzon Allah ba yadda za a yi addini ana rena maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abadan ko bisa kuskure ne mutun yayi to ya sauri ya gano ya tuba ma tun da wuri in ko ba haka nan ma mutun ya shiga uku ba a zuwa wurin Allah sai ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai bayan an riga an aiko manzon Allah ko wani annabi mutun ya bi to ya baude dole sai an aje na kowa kuma an bi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga lokacin da aka aiko shi har zuwa lokacin da ya bar duniya abinda ya bari shine addini, abinda bai sa ba kuma ba addini bane, komin kyan shi ba za a yi ba, sai dai abinda ya tabbatar sallallahu alaihi wa sallam. To da aka waɗannan su ne asbahal jazaa kulluhu. Saboda ana koma baya ko Allah Allah fi ashabi la tattakhiduhum ghardan badi, yace kar ku dauki sahabbai na su zama kamar abun gwada harbi bayana, wannan ya jefe su ta nan, wannan ya jefe su ta nan. Wa man ahabbahum wa bi hubbi ahabbahum, duk wanda ya so sahabbai na, ku ji maganar nan jama'a, ko ba za ku dauka ba, amma dai ku sani ma'adiratan ila rabbina, musan cewa mun gaya muku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya so sahabbai na, to ta dalilin so na ne ya so su. Ku ji, duk wanda ya so su ya girmama su, ta dalilin so na ne ko girmama ni ne ya so su, manzon Allah fa kenan. Wa man abghadahum, duk wanda ya ki sahabbai na ya nuna baya son su, fa bi ghadabi abghadahum, to dan yana kina ne yasa ya ki su. Saboda haka in dai baka son manzon Allah, baka son sabon manzon Allah ne baka so, in kau kana son manzon Allah dole ka so sabon sa. Wa man adahum, duk wanda ya cutar da sahabbai na, faqad adani, to ya cutar da ni. Ku ji maganar nan, duk wanda ya buɗe bakin shi ya cutar da sahabban manzon Allah. Wai wasu ma har ce masu suke aljibti wa tagut, in an ce aljibti wa tagut sai Abubakar da Umar su ne jibti wa tagut, kuma sannan a ce a bar su a daina magana a kansu, a ce su bari, a ce daidai su kai aljibti wa tagut. Ku ji ba, saboda haka wanda ya cutar da su, faqad adani, ya cutar da ni. Faqad kuma wanda, wa man adani, wanda ko ya cutar da ni, faqad adallaha rabbi, to ya cutar da Allah ubangijina. Wa man adallaha, wanda ko ya cutar da Allah tabaraka wa ta'ala, fayushiku an ya'khudahu, to yayi kusa ko Allah ya damke shi. To kun ji, saboda haka mutun ku yi alama a nan wurin ka rike, dan kaka je wani wuri wata rana wani ya kwaso maka shirme ya ce maka gashi gashi kana da hujja, gashi nan hadisi ne kuma alhadisu sahih, hadisi ne ingantacce in za a rike a dauka. To amma wanda ma zai rusa kuma komi ne, ma zai, ya za a yi ma ya dau hadisin ma, to dama ya za a yi, wanda ya rusa annabi ya rusa ma za a hadisan ma, to ya za a yi kuma ya dau hadisi. Saboda haka sai dai a ce yan qur'aniyu ne, tun kuma qur'ani to kuma asalin su daga Hindu suka zo dama. Ai muna da littafin qur'aniyu din yana nan, asalin su dama ba ma mu can daga Hindu aka samo su, suka to suka shigo cikin addini suka ragargaza komi. Saboda haka in dai mutum ya ce ba ruwan shi da sunna, ai magana ta lalace. Waɗannan su ne ayoyi a hidayatul ayat. A ina na koma, na baro can ko? Saboda haka ai ai aswa alladhi amilu minadh dhunubi wal anakaranta waɗannan wasai ayati, wannan ba a an gama. Ai hidayatul ayat zamu karanta. Ai na farko shine at-tandidu bil kadhibi ala Allah, akwai gargadi mai tsanani mutum ya kiyaye ma Allah ƙarya. Wat takdhibu bihi, ko kuma a ƙaryata abun nan, a zo ai ma Allah ƙarya, ko kuma abin da ya zo da shi din a ƙaryata abun nan, aka ce an zo da shi a ƙaryata, ko ai amfani da shi ai ƙarya, mutum ya amfani da wannan. Wa bima jaa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min ad-dini, ko kuma abin da annabi ya zo da shi na addini mutum ya ƙaryata, mutum ya kiyaye wannan. Abu na biyu, bayanu jaza'ul kadhibina ala Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wal mukadhibina bima jaa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anillahi min ash-shar'i wad-dini, bayani akan sakamakon masu yin ƙarya akan ga Allah tabaraka wa ta'ala, ko su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya. Wal mukadhibina bima jaa bihi rasulullah, ko kuma su ƙaryata abinda manzon Allah din yazo da shi sallallahu alaihi wa sallam, anillahi, daga Allah, min ash-shar'i, na dokoki, wad-dini, da addinin gaba daya, wannan mummunan banna an masu bayanin sakamakon su. Abu na uku, at-targhibu fi sidqi bil i'tiqadat wal aqwal wal a'mal, ana jawo hankali, ana kwadaitarwa mutun ya rika yin gaskiya, abinda duk ake so na gaskiya yayi wajen aqida, da abin da ya shafi maganganu mutun ya fadi gaskiya. Wal a'mal, da sauran ayyuka, shi yasa annabi ya umarni ya ce ina maka umarni da yin gaskiya, domin gaskiya tana shiryarwa zuwa ga da'a, da'a tana shiryarwa zuwa ga aljanna. Saboda haka ne muka ka shedi da kuke yayi ƙarya, ƙarya tana shiryar da mutun zuwa ga laifi, laifi ko yana jan mutun zuwa ga wuta, na takaita saboda kada mu kawo hadisi ya tsawo. Saboda haka wannan shine, saboda haka ana so mutun ya wannan. Abu na hudu, fadlu taqwa wal ihsan, falalan taqwa, da kyautatawa, wa bayanu jazaihima, da bayanin sakamakon su indallahi ta'ala yawmal qiyama, da kuma sakamakon su mai kyau da za a samu wurin Allah ranar tashin alkiyama. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya samu daga cikin almuttaqin wal musinin. Inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum musinun. Nas'alullaha an nakuna minhum bimannihi wa karamihi, innahu waliyyu dhalika wal qadir alayh. Falnattafi bihadha iyyakum. Naam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma ya rabbana ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان. اللهم اختم لنا بخير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إلهنا ومولانا إله كل شيء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك.